This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Benny Gantz, ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar Isra'ila masu matsakaicin ra'ayi wanda kuma mamba ne a kwamitin yakin ƙasar, ya yi barazanar ajiye aikinsa idan har gwamnatin Netanyahu bata fito da sabon tsari kan yakin da ake yi a Gaza ba. Gantz ya bayyana hakan ne a ranar Asabar, inda ya ba gwamnatin ta Isra'ila makonni uku ta fitar da sabon tsari ko kuma ya yi murabus, lamarin da ake ganin zai tilastawa Prime Minister Benjamin Netanyahu dogaro da masu tsatsauran ra'ayin mazanciya.
כדי שנוכל להילחם כתף אל כתף על קבינט המלחמה לגבש ולאשר עד השמונה ביוני.
Kalaman Gantz kenan cikin harshen Hebrew, yayin da yake bayyana aniyarsa kan ajiye aikin nasa idan har ba dauki mataki ba. Wannan sanarwar ta Gantz ta kara nuna barakar da ke tsakanin gwamnatin ta Isra'ila. Watanni bakwai da shiga yakin Gaza da har yanzu ba a cimma manufofinsa ba, waɗanda suka hada da kawar da mayakan Hamas da kuma maido da mutanen da aka yi garkuwa da su tun a harin 7 ga watan Oktoba. Gantz ya lissafo wasu manufofi ko tsare-tsare guda shida, ciki har da batun maido da mutanen da aka yi garkuwa da su, da kawar da Hamas, da kawar da duk wasu ayyukan soji a zirin Gaza. A kuma kafa gwamnatin farar hula tare da haɗin gwiwar Amurka, ƙasashen Turai, Larabawa da kuma Falastinawa. Gantz da ya bada nan da ranar 8 ga watan Yuni kafin ya yi murabus. A gefe guda kuma, Isra'ila ta kai munanan hare-hare a yankin Rafa da ke kudancin Gaza a ranar Asabar, a cewar shaidu. Hakan na faruwa ne yayin da aka shigar da kayan tallafi na farko daga dandamalin da Amurka ta gina a bakin gabar teku. Sama da kwanaki 10 da Isra'ila ta kaddamar da wani ƙware-ƙwaren hari a birnin na Rafa. Fada tsakanin Isra'ila da mayakan Falastinawa ya sake barkewa a arewacin Gaza. Matthew Hollingworth, jami'i ne a hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya.
We've not been able to access our warehouse in Rafah for more than a week.
Yace sama da mako guda mun kasa kaiwa ga rumbun adana abincinmu da ke Rafa. Abinci da man fetur da ke shigowa daga kudancin kan iyaka ba shi da yawa.
Food and fuel coming through the border crossings in the south.
Asibitin Kuwait ya ce fadan da aka yi cikin dare ya halaka mutum biyu a wani sansanin yan gudun hijira, inda shaidu suka ba da rahoton cewa an yi harbe-harben bindiga a kudu maso gabashin birnin, yayin da jiragen sama suka rika sake bumabumai a yankunan da ke gabashi. Gwamnatin Taliban a ranar Asabar ta ce adadin mutanen da suka mutu sanadiyar wani hari da aka kai kan wasu masu yawon shakatawa da suka fito daga kasashen yammacin duniya a tsakiyar Afghanistan ya haura zuwa 6, ciki har da wasu 'yan kasar Spaniya 3. Kakakin ma'aikatar cikin gida Abdulmatin Qani ya faɗa a wani sakon bidiyo a ranar Juma'a cewa harin wanda aka kai a birnin Bamiyan ya halaka 'yan Afghanistan 3. Ya kara da cewa har ila yau akwai wasu 'yan kasar waje 4 da wasu 'yan Afghanistan 3 da suka ji rauni. A cewar Abdulmatin, jami'an tsaron kasar sun kama mutum 7 da ake zargin suna da hannu a harin. Yana mai jaddada aniyar gwamnatin kasar na tabbatar da zaman lafiya. Kasar ta Sifaniya ta tabbatar da mutuwar mutum 3, inda ta ce akwai mutum na 4 da ya ji rauni. Ma'aikatar harkokin wajen Sifaniya ta faɗa a ranar Asabar cewa akwai wata tawaga da ta tura Kabul, babban birnin kasar ta Afghanistan, don ta taimakawa waɗanda harin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na hasashen cewa Rasha za ta ƙara zafafa hararanta a arewa maso gabashi. Yana mai kira ga ƙawayen Ukraine da su aika musu da ƙarin makaman kare hararen sama da kuma jiragen yaƙi don su yi gogayya da Rashar. Kiran na Zelensky na zuwa ne yayin da ƙasar ta Ukraine take ƙoƙarin ɗaukan ƙarin mutane don su yi yaƙi.
A divisive mobilization law in Ukraine came into force on Saturday.
Wakilin kamfanin jallancin labarai na AP ya ce a ranar Asabar, Ukraine ta fara ɗaukan matakin tattaro mutanen ta don su shiga yakin. bayan Rasha ta kai wasu hare-hare da suka bata damar samun galaba. Lamarin da ya sa wasu ke fargabar kada Ukraine ta rasa Kharkiv, birni na biyu mafi girma a kasar. A wata hira ta musamman da AFP ta yi da shi, shugaba Zelensky ya ce kwata kawai suka samu na makaman kariya da suke bukata na kare hararen sama tun bayan harin bazata da Rasha ta kai Kharkiv a makon da ya gabata. Sai dai ya ce dakarunsu sun yi nasarar katse kutsawar da sojojin Rasha suka yi, inda har suka kwace fadin kilomita 5 zuwa 10 a cikin Ukraine. Ya kara da cewa al'amura sun kwanta a yankin na Kharkiv, amma har yanzu ba a kaucewa barazanar da ake yi wa yankin ba. Wata gamayyar kungiyoyin 'yan tawayen da ke yakar gwamnatin Mali a ranar Asabar ta zargi sojoji da dakarun tsaron Wagner na kasar Rasha da kashe fararen hula 11 a farkon makon da ya gabata. Gwamnatin Mali bata ce ufan ba da kamfanin jalancin labarai na AFP ya nemi ya ji ta bakin ta kan zargin kungiyoyin na 'yan tawaye wanda suka fitar cikin wata sanarwa. Kungiyoyin sun zargi dakarun na Wagner da sojojin Mali da kai hari wani kauye da ke arewacin yankin Kidal.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karbi da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku, tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke tabo duk batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Madalla, a cikin shirin na wannan mako za mu tattauna batun yadda za a iya yin iyaka akan abubuwan da ake wallafawa a dandalolin sada zumunta, musamman ganin yadda mutane ke amfani da wannan dama wajen cin mutuncin juna, sakamakon cewa wasu na dora komai na rayuwarsu na yau da kullun a internet din. Kusan kullun idan aka shiga dandalolin sada zumunta, ana nuna kyawawan yadda rayukan mutane ke tafiya, kuma wasu rayukansu na zahiri ba haka yake ba, yayin da wasu kuma rayuwarsu na yau da kullun yafi inganci akan ababen da su wallafawa a shafukansu. Kazalika, wasu na kallon rayuwarsu da madubin na wasu da suke gani a kafofin sada zumunta, ya kuma kai su ga rashin godiya da ni'imomin da Allah ya yi musu, kuma ya kai ga abubuwa da wasu suka mallaka ya tsone musu ido su shiga yanayi da bai kamata ba. A bisa wannan batu, za mu ji ta bakin wasu matasa a dandalolin sada zumunta a game da inda ya kamata mutum ya ja layi da ababen da yake wallafawa don gudun sharri da cin mutunci. Gare ku malamai.
Sabawa ma'aikaci ne ni a nan Abuja. Idan har aka ce abu da ya shafi rayuwar mutum, to ya kamata mutum shi kanshi ya makanshi iyakanci akan abubuwa da yawa, saboda in ka lura da rayuwar mu, akwai abin da ba za ka so ma wani abokin ka ya sani ba, wani abin ba za ka so wani dan uwan ka ya sani ba, wani abokin aikin ka baka so ya sani. So idan ka san baka so su sani, kamata kai ka ja layi ma kanka. Akwai abubuwan da ya kamata ka fahimci, wannan abubuwa ne da suke makashin kanka ne, bai kamata a ce akwai su a yanar gizo na duniya ba. Wanda yake kuma wannan yanar gizo abin da mutane ya kamata su da shi shine idan fa ka wallafa abu a wurin, to yana nan ba, internet ba ta manta abu, wanda wata rana abun nan kai ba ka ma alfahari da shi, kana son ma a ce baka taba sakawa ba, amma wani zai dauko shi ba, kila lokacin ma an baka wani minista ne na FCT ko an baka wani ministan kudi na Nigeria, sai a dauko su wallafe da kai kanka zaka ji kunya a wannan lokaci. Saboda haka duk abin da mutum zai ya kamata ya kalli gaba, kuma ya kalli cewa shi kanshi a matsayin shi na dan adam akwai sirri tare da shi, akwai kuma bangare na gwamnati da ya kamata a fito da wasu iyakan cewa akan wa'en abubuwa, to amma duk abinda wani hukuma za ta yi bai kai abinda shi mutum zai yi ma kansa ba. Saboda ya kamata kasancewa idan zaka duba mutane da yawa da suka ci nasara a rayuwa, ai ba a wallafe ne suka ci nasara ba, da yawan su ma in ka dauko su ba a ma san rayuwar su ta sirri ba, amma kuma sun daukaka a duniya. So wannan wallafa abubuwa ba wai shi zai jawo maka daukaka ba, shine zai zo wata rana ma ya sa kai da na sanin me yasa na wallafa, kuma abin da kai ka wallafa ba wani wallafa maka ba. Sannan kuma dole ka duba kaga cewa a wallafe nan ka san cewa abubuwan nan za su kai wanda yake ma America zai gani, wanda yake China zai gani. To sai ka tambayi kanka, shin kana son dan China da na America ya gani, sannan kana son har nan da shekara 10 ko 20 a ƙara dauko wallafe nan? To ina ganin idan mutum ya la'akari da wannan abubuwa, to shi kanshi zai ja ma kansa layi daga cewa a wani abu bai kamata ya fita a shafin sada zumunta ba. Na ganin aka bi haka za a samu wannan iyakancewa da ake nema.
To masu sauraro, kar ku sha'afa, shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka. Yanzu kuma bari mu sada ku da wata matashiya wacce za ta mana bayani akan yadda take jan layi a wallafa-wallafanta a social media.
Sunana Hawa Ushagu mai kyafi ne marubuciya ce. Shi dandalin sada zumunta shi kanshi ya kawo mana icons kala-kala, features kala-kala da zan ce za ka iya restricting accounts ɗinka ya zama private. Akwai abubuwan da za ka wallafa da za ka yi selecting mutanen da za su gani da waɗanda ba za su gani ba. Kamar ni ba na sa fuskana ko wani abin da ya shafi personal rayuwa na, yawanci dai abubuwan da nake rubutawa da dai rayuwar yau da kullun ne nake sawa. Amma dai akwai lokuta da dama da nake sa fuskana, amma ina restricting fuskan nan da kuma personal abubuwan nan to certain mutane a dandalin sada zumunta. In dai kana so akwai accounts da zaka bude, zaka iya barin wannan aina aiki, zaka iya kuma zuwa ka bude wanda zaka ringa sa abubuwan da ya shafe ka, amma zaka iya making it private da iya ɗan uwanka su ne za su iya gani. Kamar ni abin da ni nake yi kenan.
Alƙalman girdiga dai sun yi nuni da cewa rashin shata iyaka da ababen da ake wallafawa a kafofin sada zumunta na jawo wasu mutane zagi da cin mutunci. A wasu lokuta ma ana zagin iyaye. Yanzu bari mu ji daga bakin malam ya fadakar da mu a bisa madubin addini.
Ta'awuz billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Wa ba'd assalamu alaikum. Kamar yanda yar uwa kika yi tambaya, idan muka kalle shi ta fannin addini, abu da farko da addini yake encouraging shine mutum ta dan Adam. Yana daga cikin hikima na zuwan addini shine a kara abubuwa guda biyar. Daga cikin abin shine akwai mutunci na dan Adam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan dutsen Arfa, aikin hajjin shi da ya guda ɗaya na ban kwana. Daga wannan aikin hajjin bai sake yin aikin hajji ba, kuma yayi umra guda hudu a rayuwar shi. Yana cewa ya ayyuhan nasu inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha. Ita ya ku mutane lallai dukiyoyinku da jininku da rayuwanku haramun ne. Haka musulunci yana kiyaye mutuncin dan Adam. Ba daidai bane wani ya je irin kafafen sada zumunta ya ci mutuncin wani dan uwan shi musulmi. Yin haka haramun ne. Da wannan dalilin ne muke nasiha zuwa ga ƴan uwa da suke amfani da wannan kafafe na social media, duk da cewa hikima ne na Allah da ya dinkula duniyan aure guda wanda yake ce ne yana iya ganin ka kuna iya magana, wanda yake Saudiya zaka iya magana da shi. To amma ko mu kiyaye zuwa social media muna zagin junanmu muna cin mutuncin junanmu. Kana iya yin wannan ka je lahira, dalilin social media kuma ka ganka a wuta. Me dalili? Saboda ka je lahira ka zage wani ka ci masa mutunci sai ibadan ka na ibadojin da kai sai a ba mutum. Akan me baka taba ganin shi bai taba ganin ka ba amma ka zage shi a media ba tare da hakkin shi ba. Haka mu kiyaye wannan.
To madalla malam.
Abu na biyu shine akwai abin da ake kira al-ainu haqqun. Manzala yace kan mun baka gaskiya ne. Wani Allah ya mishi ni'ima sai ya zo ya dauka ya wallafa a kafafen irin sada zumunta dan mutane su gani ba tare da yana addu'a ba. Ba tare da masu ganin suna cewa masha Allah ba. To wannan kuma sai an ni'imin ya zo ya gushe. To mun ainu gaskiya ne shine Hausawa suke kira maita. Ka zo kayi wanka ko an haifa maka yaro ko ka siya mota ko ka siya gida ka wannan sai kwana biyu ka gida ya rushe ko moto ya accident ko yaro ya mutu. Wannan duka yana faruwa. To kiyaye irin waɗannan abubuwa din yana da kyau. Abu na uku shine yana da kyau kuma mu gane cewa dan kaga dan uwanka yana wani kasa a hainin irin wannan amfanin to zaka samu lada da dan uwankan da baka taba gani ba kuma kila ba zaka ganshi ba sai kun hada a filin alkiyama. Shine kaga dan uwanka musulmi yana wani waje yana da bukatun addu'an ka sai ka masa addu'a. A lokacin da kake masa addu'a malaika yana cewa laka bi mislihi, kai ma Allah ya baka kwatankwacin abin da ka roka mai. Kaga shi haduwan ku a social media kai mai addu'a Allah ya karba addu'an kuma ya sa malaika ya maka addu'a. Wannan sai zama ya taimake ka. Ashe zuwan kafan sada zumunci abu ne mai kyau amma sai dai ka duba ta wani hanya zaka yi wanda zai amfanar da kai a duniyan ka da kuma lahirin ka. Akwai wanda suke kasuwanci, akwai wanda suke karantar da addini, akwai wanda shi ba ma hanyar da zai samu karatun addini in ba ta media din ba. Dan na hadu da mutane da yawa wanda su suka ce a yanayin kasan da suke ba sa jin wani karatu sai irin a social media zasu ga malamai suna karatu, sun gyara addinin su, sun san yadda zasu bautawa Allah, shi yana da amfani. Haka kuma akasin haka mutum ya zo ya bude tsaraici ko mace tana rawa tana kaza wanda an san ta da kunya, to alama ne daga cikin alamomin tashin kiyama wanda kuma yana nuna mana cewa lallai Allah gaskiya ne kuma lahira gaskiya ne.
Mun gode, Allah ya sa mu gane. To masu sauraro gabaki daya kuma anan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin, ni Halima Abdurrauf ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Ba mu mai roƙe da ni ba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau zamu yi magana ne akan cututtukan da suke da dangantaka da gashi ko kuma cututtukan da suke kama gashin kai da kuma yadda ake kula da shi kanshi gashin domin gujewa irin waɗannan cututtuka. Tare da ni a cikin shirin akwai Asiya Salman Faskari, ƙwararriya a fannin gyaran gashi da kuma cututtukan da suka shafi gashi. To barkanmu da wannan lokaci.
Barkanmu da warhaka.
Kamar wasu irin cututtuka ne ma suke shafar gashi?
Akwai cutan dandruff, akwai cutan dandruff amosari kenan, akwai cutan ƙwarƙwata, akwai cutan sanƙo da yake damun jama'a. Wato shi amosari ana iya samun shi a ko wani ilin yana da shi kai amfani da mataji ko kuma kai amfani da abin kitso yana da shi ko kai amfani da shi to zaka iya samu. Shi ma ƙwarƙwata cuta ne da yake damun mutane sosai gaskiya, saboda ƙwarƙwata yana cin gashi dan shi banda ma gashi har yana taba yana cin scalp da yana dan shan jini kenan.
Shi kanshi fatan gashi.
Shi kanshi fatan gashi kenan. Kuma cuta ne gaskiya babba. Kuma idan aka kula da gashin za a iya maganin shi.
Kamar ma menene yake kawo irin waɗannan cututtukan da suka irga kika irgo dinnan su amosanin nan su sanƙo da abin da kika kira wani guri sai kiga da gashi wani wuri irin gashi dai kaman yayi dabbare. Shin me ke kawo waɗannan cututtuka?
Gaskiya wata sa'in rashin kula da gashi ne, kazanta ko kuma kaje kayi amfani da dan kwali mai datti ba a wanke ba ko kuma dan kwalin mai kilan yana da wani kwari, wata sa'in ma kwarin ƙwarƙwatan a cikin dan kwalin yake, to maybe idan akwai a jiki baka sani ba ka dauka ka dora a kanka to kinga zai shiga gashi kenan. Kuma daga gashi kadan su suna haifuwa ne, suna hayayyafa kadan duk ilan guda biyu ne kafin ka ce me sun karu 4, 5, 6 to haka sai kiga sun yi yawa sosai gaskiya. So yawanci gaskiya rashin kula da gashi ne da kazanta shi yake kawo cututtukan da sai su zama abinda ba a yi tunani ba a gashi.
Kin irga cututtuka da dama da suke shafar gashi, kamar wanne ne yake kawo zubar gashi? Kamar kin ga amo mata za ki ga muna damuwa da in gashin mu yana zuba kiji gace ni gashi na sai zubewa yake ban san menene ba. Shin a cikin waɗannan cututtukan da kika irga wanne ne yafi kawo zubar gashi?
Gaskiya kamar ne na faɗa daga farko rashin kula ne. To kin ga kamar idan kana kula da gashin ka kana wankewa akai-akai to akwai dattin da idan ma akwai shi gaskiya inda ka wanke shi a yanda ya kamata to dattin da cutar zai fita. Akwai kuma magungunan da ake badawa, kin ga kamar irin su black seed, habbatus sauda, karimfani, hulba, to gaskiya magunguna ne sosai da idan koyaya ka dan tafasa su ka shafa a gashin ka zai iya kashe maka in akwai kamar wani cuta, in ma ƙwarƙwata ne in ma zuban gashin ne, to in dai kana amfani da su yanda ya kamata gaskiya za su taimaka. To gaskiya yawanci mata yanzu za ki ga gaskiya ba su kula da gashin su yanda ya kamata, wata ma za ki ga sana kiuyen tafta taje a wanke mata ko kuma ki ga kitso an kitso ya dade kitso yayi wata da watanni, to shi ma za ki ga dandruff wato amosarin kenan in akwai shi to in kitso ya dade za ki ga ya dangare a waje daya. Kuma yawanci gaskiya gashi yana son iska, wata za ki ga ta daura dan kwali ya dade akai ba a bude ya sha iska ba, ko da a daki ne dai at least ko da yaya ne dai a ringa dan cirewa gashi yana shan iska.
A cikin cututtukan da kika irga na ga kin ba da karfi akan maganar ita wannan ƙwarƙwata da take kama gashi, shin menene illar ta a gashin dan adam?
Gaskiya ƙwarƙwata babban ciwo ne sosai, saboda kin ga duk abinda aka ce miki akwai ƙwaro ne a jikin dan adam, shi ma ƙwaron dole akwai abinda zai ci ya rayu, to zai zaki ga banda ma cin gashin da suke su ƙwarin suna dan cin fatan gashi zai zama lahar sun fara shan jinin kanka, to kin ga abu ne ba karami ba, tunda duk abinda zaki ji an ce da kadan to in ya taru gaskiya zaki ga yawan ciwon kai, wani ma zaki ga kanshi yana ta ciwo ya rasa menene, banda ma ciwon kai ga kaikayi rashin sukuni kan kai ta kaikayi babu wani comfort gaskiya, ko kuma zaki ga shi ƙwarƙwata in yayi yawa wata in zaki ga gashi har yana wari, to kin ga gaskiya ƙwarƙwata babban ciwo ne da ya kamata a bada muhimmanci akai kuma a rinka sanin yanda za a kula da gashi saboda a magance samun shi.
Waɗannan cututtukan da kika irga mata ne kawai suke iya samuwa da su ganin cewa suke da kaman gashi mai yawa akan su ko kuma hadda maza ma suna fuskantar waɗannan matsaloli?
Eh, maza ma za ki ga gaskiya suna samun cututtukan saboda wani namijin za ki ga shi mai son tara gashi ne, to indai har zaka tara gashi kuma yana jikinka, to gaskiya akwai tabbacin cewa kai ma zaka iya samu, zaka iya kamuwa da wayannan cututtukan. Amma idan namijin, idan kaman namiji mai aski ne, maybe duk bayan sati ɗaya, sati biyu zaka yi askiya gashinka, to in ma akwai wani cutan, in ka aske zai tafi da shi. Wai in su kuma mazan suna kamuwa fa da wani cutan a wurin aski, saki ga kilan ka je aski ka samu, saboda wani mazan, wai su mazan zaki ga suna su nasu yawanci cututtukan da zaki ga yana damun su shine sanko. Zaki ga namiji ko da ma yayi aski, in gashin zai fito wani guri, zai fito wani guri, ba zai fito ba, to sankon nan shi ma kanshi wani cuta ne gaskiya, da yawanci an fi samun su a wajen maza. Yawanci kuma zaki ga idan ba su magance shi da wuri ba, sai ki ga shi ma ya zo ya zama masu wani damuwa.
Kenan ya kamata su ma maza su rika kula da gashin su ga waɗanda suke tara gashi. To wasu sukan ce yawan wanke kai yakan sa wato kamar duk maikon da ke kai gashi ya fita, kuma wanda hakan yana kawo bushewar gashi da yake haifar da ma wani lokaci zubar gashi. To shin yaya ya kamata a rika wanke kai, a sati kamar so nawa ko kuma a wata so nawa ya kamata a rika wanke kai?
Gaskiya wanke kai kullun matsala ne, saboda idan zaka ce kullun zaka wanke kai, in ma mai kake amfani da shi, to kin gani ba zaka bari man ya gama shiga yayi abin da ya kamata ba, zaka wanke. Idan kai kullun yana a bushe, akwai yiwuwar zubewan shi ko da yaushe kenan, saboda idan kai is moisturized, yana da mai sashi a kan shi, yana da dan maiko a jikin shi, to kinga ko tajewa kika zo yi ba zai zube kaman idan a ce a bushe yake gaba daya ba. To gaskiya ya kamata a ce ko da zaka wanke gashin ka idan a wata bai fuso biyu ba, amma wanke kai kullun gaskiya yana sa wannan kai ya zube, yana da yiwuwar sa gashi ya rinka kakkabewa sosai da wuri. To amma idan kaman a wata haka zaka iya samun kaman so biyu ka wanke, so biyu a wata, ko kuma kilan zaka iya sa kaman cikin wata biyu zaka wanke shi ma haka so uku, ko kuma duk wata dai ka samu lokaci so ɗaya ka wanke. Kuma wanke wannan ba wai kawai ka zuba ruwa ka ce ka wanke ba, a wankewa ne da ya kamata ka tsaya ka wanke a natse. In ma salon zaka je ka tsaya a wanke maka, a sa maka shampoo da conditioner, a wanke maka dai yanda ya kamata gaskiya. To shine
nakan ji ana cewa kamar yadda ake zuwa wajajen wanke gashi, sai na ji ana cewa kamar yawan amfani da shi wannan dryer wanda ake amfani da shi wajen busar da gashi, akan ce yawan amfani da shi shi ma yana kawo matsala ko kuma illa a gashi. Ki mana ƙarin bayani mana.
Eh gaskiya shi wannan heat damage kenan ake kiran shi, inda idan zafi yayi yawa akai yana kawo cutan gashi, kuma haka ne gaskiya. In kamar ko da yaushe gashin kai kana sa mashi heat sosai, watan in ka je zafi ana busar da shi ana sa mai zafi sosai, gaskiya akwai yiwuwar da gashin zai zama very weak. To ko da kitso za a maka gudun kwancewan, akwai yiwuwar yayi ta zuzzubewa, ko kuma in ka zo tajewa dandanan ya yayi ta kakkabewa. To gaskiya shi ma wannan heat din, wannan zafin yana kakkatsar da gashi sosai. To yawanci gaskiya ni ina bada shawara akan cewa ko da ka je za a wanke maka, akwai yanda za a busar maka da ba sai an sa maka zafin nan sosai ba. Zaka iya cewa a sa maka zafi a kadan, wato a low heat kenan, ko kuma akwai yanda za a iya busar maka da gashi ba ma sai an sa maka heat ba kwata-kwata. Gaskiya shi ana kiran shi normal blow drying ne, kawai zaka je sai a busar maka da gashi ba sai an sa maka zafi ba, gashin zai bushe sai a taje a shafa mai shikenan.
Wani irin abinci ya kamata kamar mata su rika ci da zai dinga gyara musu gashi?
Eh gaskiya stress, yawan kaman wata sa'in ma yawan aikace-aikace, irin ka gaji kwakwalwanka a gajiye komi, yawan stress di gaskiya, rashin hutu yana kawo kakkabewan gashi sosai. Kuma gurin cin abinci ya kamata a nemi abinci kaman mai gina jiki, kaman ƴaƴan itace da ƴaƴan ganyayyaki, da gaskiya wanda idan ka ci za su gyara maka jiki. Kinga ko madara ma yana gyara gashi sosai. Kwai, in yawan cin kwai, yawan shan madara, ayaba yana gyara gashi sosai gaskiya. Ya kamata ko da abincin da zaka ci ka tabbatar da ko da ba ko da yaushe ba, amma dai at least ko akan lokaci akai-akai ka tabbata kana dan cin wa'innan abubuwan da za su dan gina maka jiki, da za su gyara maka gashi.
Shin wani jan hankali zaki yi wa mutane domin ganin cewa sun gyara, a guje wa irin waɗannan cututtukan da suke shafar gashi?
Shawaran dai shine a dage da kula da gashi, a rinka shin abin da ya kamata. Tsafta dai shine gaskiya babban abin, ko da zaka yi amfani amfani da mataji ko abin kitso, in kai amfani da shi zaka dan iya sa ruwan zafi ka dan tsabtace shi, ba ko da yaushe ba zaka iya, idan kaman kai amfani da shi so daya biyu uku sai ka dan ƙara sa, zaka sa shi a cikin ruwan zafi, amma akwai wa'insu abin da suka makale a cikin datti kinga zai iya sawa ya tafi kenan.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya war jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma a latilas anan zamu dasa aya a cikin shirin. To a madadin ita Hasiya da muka kasance tare da ita a cikin shirin, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya da gabatar da ma sauran dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku, nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla. Sai nasihar Lahadi.
Sunana Reverend Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New Kano. Jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew sura 25 aya 31 zuwa 40. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba, amma sakon da wannan wurin ke koyar mana, Yesu ne ya koyar ma al'umansa da cewa duk abin da zaka yi ka yi dan Allah, ba zaka yi dan mutum bane, domin sakamakon mu daga wurin Allah yake. Ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a, idan kayi mai kyau zaka gaji mulkin sa, in kuma kayi mumuna ba zaka gaji mulkin sa ba. Zai ba wa kowa sakamakon sa bisa ga abin da yayi. Wannan wurin ya nuna mana a ciki, yace mana duk abin da muka yi wa mutum dan Adam to shi muka masa. Yace in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku, lokacin da bai da abinci mun bashi abinci, lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura, lokacin da yana kishin ruwa mun bashi ruwa ya sha. Duk irin wayannan ayyuka in ka ma dan Adam ne to Allah kake masa. Saboda haka ina kira ga al'umma na Krista da na musulmi da kowa da kowa, kai duk abin da zaka yi kai wa dan Adam ba dan shi bane, to dan Allah kake masa. Saboda a ranan karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu sakamakon sa. Idan ka aikata mumuna zaka samu mumuna sakamako, amma in ka aikata mai kyau zaka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah. Saboda haka cikin wannan makon, idan mun fita ayyukan mu mutuna mu yi ma dan Adam alkhairi, ranan karshe za mu samu sakamakon sa. Salamu alaikum.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladis Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.
Thank you.